إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake anguwar Guiwa Eka, a wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin watan Ramadan mai alfarma. Yau muna Asabar, yini na hudu daga cikin yininikan wannan wata mai daraja na shekarar 1447 bayan Ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda daidai da 21 ga watan 2 da shekarar 2026 ta miladiya. A karatunmu da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul Zariyat. Yau bi iznillahi zamu dora daga sura da take biyu da suratul Zariyat, ita ce suratul Tur. Wannan sura an mata suna da suratul Tur saboda kalmar farko da ta zo a cikin surar shi ne Ad-Dur, kamar yadda surori da yawa sun samu sunayensu ne saboda kalmomin farko, kamar suratul Tin, kamar suratul Asri da suratul Nazi'ati da suratul Mursalati da suratul Najmi. Duk da yawa daga cikin surori suna samun sunayensu ne daga lafazin farko na wannan sura. Haka nan wannan sura, wannan sura ta At-Tur sura ce makkiya, daga cikin surorin da suka sauka a garin Makka, kuma manufofinta su ne manufofin surorin Makka: tabbatar da aqida ta musulunci, tabbatar da cewa alkiyama za ta tsayu. Kusan wannan shi ne farkon abin da aya ta buɗe da shi, rantsuwa akan tabbatuwar kiyama. Kamar yadda sura da ta gabata ita ma Zariyati ta buɗe da rantsuwa akan tabbatuwar kiyama da ta da mutane bayan mutuwa. Haka nan aya ta tabbatar da aukuwar azaba ga waɗanda azaban nan ta cancanta a gare su, da kuma ni'ima ga waɗanda Allah ya ni'ima a gare su. Sannan ayoyin sun ja hankulan mutane kan abubuwa da dama wanda ke gamsar da su jan hankulansu zuwa tabbatar da ka samuwar Allah da kadaitakarsa da kuma ikonsa ga dukkan abin da yake zai yi. Waɗannan su ne muhimman abubuwa. Sannan kuma aya da ƙarshe-ƙarshe ta kunshi rarrashin manzo sallallahu alaihi wasallam daga damuwoyi da ƙaryatawa da kafirai suke tusa masa, suke yi masa, da jefa masa damuwoyi. Sai Allah ya ce: wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Waɗannan na daga cikin muhimman abubuwan da wannan sura ta kunsa. Wannan sura tana da ayoyi 47 wanda ake tafaki a kansu. dukkan malumar gidaya sun kirga waɗannan ayoyi 47 an samu sabani ga ayoyi guda biyu akwai waɗanda ba su kirga su ba gaba daya akwai waɗanda suka kirga su gaba daya akwai waɗanda suka kirga ɗaya daga cikin su to waɗanda ba su kirga waɗannan ayoyi ba gaba daya sai lissafin su ya tsaya a 47 sune lissafin makarantan Madina da na Makka zaka lissafin makarantan Madina da na Makka adadin ayoyin wannan sura 47 ne wanda duk an yi ittifaqi a kansu wanda aka yi sabani a kansu na farko wadduwar wannan kalma ita kadai ba su kirga ta ba haka nan can inda Allah ya ce yauma yud'una ila nari jahannama da'a ita ma ba su kirga ta a matsayin aya ba waɗannan su ne ayoyi da aka yi sabanin gidayensu malaman Makka da Madina ba su kirga su ba don haka wadduwar a gurin su ba aya ba ce aya ta farko ita ce wadduri wa kitabin mastur anan aka buga aya kaga nan suke da aya daya a daidai lokacin da su kuma mutanen Kufa da mutanen Sham suna da aya guda biyu to kaga wannan kenan sannan can yauma yud'una ila nari jahannama da'a can ita ma a matsayin aya ba aya take ba gurin mutanen Makka da Madina shi yasa lissafin sai tsaya aya 47 su kuma mutanen Kufa da mutanen Sham sun kirga su a matsayin aya sun kirga wadduwar aya haka nan yauma yud'una ila nari jahannama da'a ita ma aya sai ya zama 49 kamar yadda muke gani hafsu da muke karatu da karatun sa mutumin Kufa ne haka lissafin sa lissafin mutanen Kufa ne da mutanen Kufa da mutanen Sham lissafin su dai a wannan wuri cewa aya suro ayoyin surar 49 kalman basara su kuma sun kirga yauma yud'una ila nari jahannama da'a amma ba su kirga wadduwar ba kaga sai zama nasu ya dara na mutanen Makka da Madina nasu ya zama 48 kuma bai kai da mutanen Sham da mutanen Kufa ba domin su sun kirga wadduwar su kuma mutanen basara ba su kirga wadduwar ba to shi yasa matakan lissafin ayoyin matakai uku ne matakin lissafin mutanen Makka da Madina asaba 47 mataki na biyu matakin lissafin mutanen basara 48 suna kirga da'a ba sa kirga wadduwar su kuma mutanen Madina da mutanen Sham suna kirga wadduwar aya da'a ita ma aya idan aka hada da sauran ayoyin da aka yi ittifaqi a kansu 47 to sai lissafin ya baka 49 cif-cif to wannan shi ne adadin wannan sura Allah ya bude ta da rantsuwa ita ma kamar yadda sura da ta gabace ta wazzariyati Allah ya bude ta da rantsuwa haka nan sura da take biye da ita ita ma Allah ya bude ta da rantsuwa wato wan najmi idha hawa to duk waɗannan surori Allah ya bude su da rantsuwa Allah ya ce wa tsur na rantsuwa da dutsen at-tsur malamai sun yi sabani game da wannan dutse na at-tsur wasu suna cewa shine dutse na musamman wanda Allah ya wa annabi Musa magana a gurin sa shine at-tsur wasu kuma suka ce a'a at-tsur suna ne na kowane dutse kowane dutse ana iya ce da shi addu'ar to da haka ma'ana Allah yana rantsuwa da kowane dutse Malam Ibn Kathir ya ce addu'ar shine dutsen da ke da itatuwa kewaye da shi da haka duk dutsen da ke da itatuwa kewaye da shi ya zama addu'ar haka nan yanayin wannan dutse da Allah ya wa annabi Musa magana a kan a gurinsa dutse ne da ke kewaye da itatuwa to da haka ala ayyi halin dutsen da Allah ya rantsa dutsen da Allah ya wa annabi Musa magana a kai yana shiga cikin wannan rantsuwa saboda idan kace kowane dutse kun ga shi ma yana cikin duwatsu idan kace dutsen da yake kewaye da itace kamar da Ibn Kathir ya ce kaga shi ma wannan dutsen kuma shi kansa Ibn Kathir ne ya ce tabbas wannan dutse da Allah ya wa annabi Musa magana a gurinsa yana kewaye da duwatsu da itatuwa idan kuma kace dama dutsen na wannan dutsen ne na musamman ba kowane dutse yake cewa addu'ar ba sai wannan dutse to kaga ya shiga na kala ayyi halin rantsuwa ta yiwu da wannan dutse da abin da Allah ya rantse da shi to abu ne babba daga cikin ayoyin Allah kuma Allah ya kanyi haka ne don ya ja hankulanmu game da ibrori da darasi da ya kamata mu ɗauka game da wannan aya ya Allah ya ce wa kitabin maskurin da littafi rubutacce shine maskurin kun ga maskurin daga safara sadar ya rubuta ko ya zana an gane ko sadar ya zana ko ya rubuta to masurin wanda aka zana wanda aka rubuta, da haka Allah yana rantsuwa da littafi wanda aka rubuta fi rak'in manshurin, fi a cikin rak'in ita ce takadda. Malamai sun ce takadda ta fata, fata da ake rubutu da ita fede ta ta zama kamar takadda ana rubutu a kai, to ita ake kira rak'in. Malam Ibn Juzay al-Kalbi yana cewa a al'adance ne ake kiran kowace fata a takadda ta fata a rak'in, yace amma asalin rak'in takadda, to da ka al'arabce takadda, amma a al'adance takadda ta fata. To da ka Allah yace yana rantsuwa da littafi wanda yake rubutacce a cikin takadda ta fata, kuma budadde shine manshurin, manshurin budadde wanda aka bude shi. Wasu malamai sun ce wannan ana nufin Lauhul Mahfuz, shine Allah ya rantsa a dashi. Wannan littafi na Lauhul Mahfuz shine abinda Allah ya rubuta komai a cikin sa, babu abinda Allah bai bari ba a cikin wannan littafi. Yace wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, komai da komai mun kididdige shi a cikin wannan littafi bayyananne. Haka na wata da yace wa indahu mafatihu al-ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha la habatin fi dhulumati al-ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Babu wani abu busasshe ko danye face yana nan rubuta a cikin wannan littafi da ake kira Allahul Mahfuz. Wasu malamai kuma suka ce ana nufin littattafai da Allah ya saukar wa annabawansa, littattafai da suke rubuce a cikin takardu Allah ya saukar musu, na haka su ma sun cancanci wannan suna kitabin masdurin fi rak'in manshurin. Wasu malamai kuma suka ce a shine littattafan da ke ɗauke da ayyukan bayi, wanda za a raba wa mutane littattafai kamar da Allah ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, wata ta ce amma man utiya kitabahu bi shimalihi, wata ta kuma amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. To wannan littafi kamar da yace iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wasu kace wannan shine littafin da Allah ya rantse da shi, yace wa kitabin manshurin fi rak'in, a kitabin masdurin fi rak'in manshur. Wannan shine rantsuwa ta biyu, Allah na rantsuwa da littafi rubutacce a cikin takadda ta fata wacce take budaddiya. Sai rantsuwa ta uku shine wal baitul ma'mur, Allah yace yana rantsuwa da al baitul ma'mur. Albaitul al-ma'mur abinda aka raya, zaka albaitul ma'mur daki rayayye, abinda ake cewa masallaci rayayye. Allah yace inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, wanda ke raya dakin Allah shine ba ya'muru, dan haka amara ya'muru raya, rayarwar masallaci. To shi ma wannan daki wanda yake ana rayar da shi, malamai kaɗan suka ce Ka'aba ce, kun ga Ka'aba ɗaki ne na Allah, kuma ana raya shi da sallah, ana raya shi da tawafi, kun ga duka wannan ya zama baitul ma'mur. Amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa albaitul ma'mur Ka'aba ce ta sama, wata ke sama ta bakwai, sama ta bakwai a nan wannan baitul ma'mur yake, kuma setinsa setin Ka'aba. Sannan wannan ɗaki Ibn Kathir ya faɗa cikin tafsirinsa, ya ce kowace sama tana da nata Ka'aba da mala'ikun saman ke ibada a ciki. Wannan Ka'aba ita ce tamu ta ƙasa, setinta a sama ta ɗaya akwai baitul izza, inda malamai suka ce da Allah ya ce ya saukar da Alƙur'ani a watan Ramadan, suka ce ma'ana an saukar da Alƙur'ani ka ce kam daga Lauhul Mahfuz zuwa baitul izza a sama ta ɗaya, ita ce sama'ud duniya. Sannan kowace sama na da nata ɗaki, wannan baitul ma'mur shi ke sama ta bakwai, sama ta bakwai a nan wannan ɗaki. Ya zo a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi Isra'i da Miraji da shi, da ya hau lokacin da ya kai sama ta bakwai yake ba da labari, ya ce a sama ta bakwai ya ga albaitul ma'mur, shi wannan ɗaki da Allah ya rantsa da shi a wannan aya. yace fa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin 70 alf malak, a kowane yini mala'iku 70,000 ke shiga su yi ibada. Kuma mala'ikun suna nan tawaga tawaga cikin kan layi, kowace tawaga ta 70,000. Daka da an zo kowane yini tawaga 70,000 ne za su shiga su yi ibada, sauran kuma suna jira wannan yinin na wannan tawaga ta 70,000 ne za su yi ibada su gama har yinin ya kare. Idan yinin ya kare sai su fito su ba da fili ga wanda suke bisa layi, sai waɗanda ke biye da su ga layi su kuma washe gari su shiga su ma su yi tasu ibada. Mutum mala'ika 70,000 su yi tasu ibada su ma su gama sai su fito. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka kullum mala'ikun nan 70,000 ke shiga bisa layi. Yace duk tawaga ta 70,000 ta mala'ikun da suka shiga suka yi ibada sai su koma su ɗauko layi daga farko. Yace to duk wanda suka shiga suka yi ibada suka koma suka ɗauko sabon layi har kiyama ta tsaya layi ba zai kai kansa ba saboda yawan mala'iku. Kuma kullum tawagar mala'iku 70,000 ke shiga su yi ibada su fito. Wannan shi ne albaitul ma'mur. Wannan shi ne fasara mafi yawan malamai akan haka suka da kiran tsuwa ta gaba ita ce wasaqfil marfu. Asaqf shi ne rufi, kamar da muke ganin rufin masallacin nan shi ne asaqf. Allah ke na rantsuwa da rufi marfu'un ɗaukakakke wanda aka ɗaukake shi sama. Daga rufin da yafi kowane rufi sama wanda bisa ga wanda muke gani shi ne sama. Sama Allah ya yi ta kamar rufi ne ga ƙasa. To kaga shi ne Allah ya rantsi da sama ita ce asaqfil marfu, rufi wanda aka ɗaukake shi. Rantsuwa ta ƙarshe a wannan jeri shi ne wal bahril masjur. Allah yana rantsuwa da teku ita ce al bahr al masjur. Al masjur malamai sun yi saɓani dangane da asalin kalmar ta sajara. Kaga masjur ismul maf'ul daga sajara. Wannan kalma ta sajara tana zuwa da ma'anoni. Malaman larabci sun tabbatar da cewa tana zuwa da ma'ana biyu masu cin karo da juna. Tana zuwa da ma'anar abu ya cika maƙil kamar kogi ya cika da ruwa sai a ce da shi sajara ya zama masjur. Ko kogi ruwan shi ya kafe shi ma ana ce da shi masjur. Haka ana cewa kogi masjur idan ya cika maƙil da ruwa, hakanan ana cewa da kogi masjurin idan ruwansa ya kafe. Yasa wasu malaman suka ce wal baharul masjur, Allah yana rantsuwa da teku wanda yake maƙil da ruwa. Wasu kuma suka ce a Allah yana rantsuwa da teku wanda ruwansa ya kafe. Suka ce ruwan tekunan nan za su kafe kafin ranar alkiyama ko ranar alkiyama, don haka nan gaba za su kafe. To wannan kafe wanda za su yi sai Allah ya yi rantsi da su a lokacin da za su kafe. Wannan kun ga duk ƙarƙashin wannan fasara. Haka nan daga cikin fasarar sajara shi ne ƙonewa. Duk abin da ya ƙone ya zama sujjera, an ƙona shi. Za ka wasu malamai suka ce wal baharil masjur, Allah yana rantsuwa da teku wacce take za ta ruri da wuta ranar alkiyama. Kamar da suratul idza shamsu kuwirat, Allah ta'ala ya ce wa idzal biharu sujjirat, idan koguna aka rura musu wuta aka kunna su suka zama wuta, ruwan teku ya zama kamar ruwan fetur yana ci da wuta wanda zai auku nan gaba a ranar alkiyama. To suka ce Allah yana rantsuwa da teku a lokacin da take kamawa da wuta, shi ne abin da zai auku nan gaba. Kuma suka ce Allah yana rantsuwa da teku a lokacin da ta cika ta batse ba ta malalama, a lokacin Allah ke rantsuwa da ita. A rawaito hadisi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-Asi ne, yana Ibn Kathir ne ya kawo hadisin, tafsirinsa ya ce Ibn Abi Hatim ne ya rawaito cewa a kullum tekuna suna ɗaga kai suna roƙon Allah cewa Allah ya ba su dama su tumbatsa su malalata mamaye duniya gaba ɗaya. In ka lura za ga guraren da ruwa suka mamaye ya fi inda ba su mamaye ba yawa. Kaga kenan a al'adar ruwa inda yake da yawa kaga mamaye sauran gurin yake. To amma da yake Allah bai ba ruwa izini ba sai ruwa bai mamaye tudu inda babu ruwa ba. Wannan hadisin da aka rawaito cewa Ibn Abi Hatim ya kawo cewa kullun ruwa neman izini yake a bashi dama ya tumbatsa ya malalaye ma mai ko'ina, amma Allah ta'ala zai bashi izini sai ranar alkiyama da Allah ya bashi izini to zai mabai. Suka ce to wannan yana daga cikin walbaharul mastur ga masu fassara ta cewa mamluk. To ga sakamakon rantsuwa shine inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', tabbas azabar ubangijinka mai aukuwa ce. Kareta wannan da suke yi ba ta da wata ma'ana, ko su kareta ko su gaskata azaban nan za ta auku. Idan sun kare, idan sun gaskata, to sun taimaki kansu, sun ɗaukan ma kansu matakin kubuta daga wannan azaba. Idan kuwa suka ci gaba da karetawa har azabar ta zo musu, to a ranar ne za su rena kansu, a ranar ne za su gano ba su da wayo, a ranar ne za su gano sun yi sakaci, a ranar ne za su gano cewa da kansu suka kai kawunansu zuwa ga halaka. Sun sani an gaya musu sai burus, to a ranar ne za su dinga magana tana da na sani. Za su dinga cewa law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'id, da mun kasance muna ji ko muna hankalta to da mun zamanto cikin yan azabar wutar sa'ir. Allah ya mana tsari, haka Allah ya waɗannan rantsuwa don ya tabbatar cewa wannan azaba za ta auku. Haka kaga ko mutane su ƙareta ko su gaskata ko kar su gaskata, wannan ya rage nasu, amma azaba kan za ta auku ga duk wanda ya ƙareta. Allah ya ce ma lahu min dafi, babu wani mai tunkuɗe wannan azaba, babu wanda zai tsaye da ita, don ba mai iya tsaye da ita nan ba Allah ba, shi ke kawo ta kuma shi ke tsaye da ita in ya so. To in bai nufin tsaye da ita ba, to babu wanda zai iya tsaye da ita. Dama mai tsaye da ita ɗayan biyu ne a yi, ko dai wanda zai ce zai ja da Allah da ƙarfin tsiya ya tsaye da ita. Allah ya ce sai ya yi, ya ce shi kuma ba za a yi ba. Abin da kuke ke faruwa a duniya, ai abin da ke jawo fadace-fadace a duniya ke. Wannan sarki ya ce sai an yi kaza, wanda ya ce ba za a yi ba. Sai to in ba kai ba ne ko zai yaƙe kai, sai kai yaƙe da nema in yaƙe ka. Kun haka yake faruwa. To amma Allah kaga ba mai iya daɗe shi. A nan digin da ka kai da ƙarfinka, ko kai ake cewa kai ka fi kowa ƙarfi a duniya, to sai ka samu wani na ja da kai. Ka ce ya ce ba zai yi ba, ka ce za ka kai ma har ya ce ka kawo. Amma ga Allah ba a haka ne. To kun ga ba mai iya tunkuɗewa da ƙarfin tsiya. Hanya ta biyu ita ce hanyar lalima na neman ceto. A biyo ta hanyar waɗanda suke da daraja a wurin Allah, waɗanda suke bayi ne na Allah ya karrama su. Sai a biyo su hanyar su roƙi Allah da nufin a su yi ceto, wannan shi ne ceto. Su nema mutane ceto ta hanyar roƙon Allah, ba wai ta hanyar nuna wa Allah ai sun isa ba su ba. Haka duk mai neman ceto a wurin Allah ba ya nuna wa Allah yake ya isa ba. A'a, zai zo ne da lalima da nema da roƙo, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana zai yi ranar lahira. Idan mutane suka zo suka ce da shi bayan sun je wurin annabi Adam, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, kowannen sai na cewa a je wurin na gaba da shi, har a zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ta wuce ta wuce. Abinda annabi yake zuwa kawai yake sunkuya ƙarƙashin alharshen Allah, yayi ta yabon Allah, yayi ta yi wa Allah kirari, ya ce wasu kalmomin ma da sunayen Allah da zai masa kirari da su. Bai san su ba sai a nan wurin Allah ke masa wahayin su. Zai yi wa Allah kirari, ya yi wa Allah kirari, duk bai roƙo abin da ya kawo. Saboda girmama Allah da ƙasƙantar da kai ga Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam kirari zai ci gaba da yi wa Allah, zai yi wa Allah kirari da girmama Allah da ambaton Allah. Sannan Allah ya ce da shi daga kanka ka roƙi duk abin da kake so a zuwa. To daga nan ne annabi zai nemi ceto. To kun ga kenan, sai ceto shi neman sa ake yi da lalima, da kuma matsayinka a gurin wannan da kake nema ceto shi zai sa an ka nema ya ma saurare ka. Amma wanda yake fushi da shi kaga bai ko saurara. To da haka wannan kenan, to da haka wannan azaba ba mai tunkuɗe ta, ba mai tsaye da ita saboda ƙarfi. Haka nan babu wani ceto da za a yi a gurin Allah, Allah ya dakatar da wannan azaba. Babu ma wanda zai fara neman ceto a gurin Allah, wai Allah ya dakatar da wannan azaba. Shi yasa ya ce ma lahu min dafi, yawma tamuru sama'u الذين هم في خوف من الله.
na
Allah ya ce yauma tamuru sama'u maura, ranar da sama za ta dinga motsawa motsawa, tana kaiwa tana kawowa, haka sama za ta dinga yi, tana kadawa tana juyawa tana rawa. Duk wannan na daga cikin manya-manyan abubuwa na ban tsoro da za su dauko a wannan yini. Tasirul jibalu sayyira, su kuma duwatsu za su dinga tafiya tafiya, kuma da ka san kura haka duwatsu za su dinga tafiya. Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa, kace ubangiji na zai nika duwatsu nikawa, da haka za a nika duwatsu su nike su zama kamar kura, hakanan iska za ta dinga sheke su tana tafiya da su. Shine Allah ya ce wa tasirul jibalu sayyira. Allah ya ce fa wailun yawma idhil lil mukadzibin, wannan yini shine yawma idhil, wannan yini da waɗannan abubuwa za su auku, yanin da sama za ta yi wannan motsawa, duwatsu za a nike su su zama kamar kura. Allah ya ce to a wannan yini bane ya tabbata ga masu karyatawa. Duk wanda ya kasance yana karyata Allah, yana karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana karyata Alkur'ani, yana karyata tashi bayan mutuwa, Allah ya ce to azaba ya tabbata gare shi, a ranar azaba ta riga ta zo kuma ba ta da makawa. Allah ya ce allazina hum fi khawdin yal'abuna, wanda a nan duniya suna cikin wargi da wasa kuma cikin kutsawa, shine khawdin, khawdin kutsawa, kutsawa cikin bata da kutsawa cikin karerai shine khawdin. A nan duniya suna ta wargi, suna izgili, suna kutsawa cikin kareta ranar lahira, suke ƙarya ne Qur'ani, suke ƙarya ne, suna izgili, suna wasa da kutsawa cikin kareta waɗannan abubuwa. Allah ya ce to wannan rana a nan duniya gashi suna ta wasa da wargi da izgilanci da ƙaryatawa, sai gashi a lahira za su ɗanɗana kutsar wannan ƙaryatawa da suka yi da kuma wannan kutsawa da ɓarna da ƙaryata waɗannan ayoyi. Allah ya ce yawma yud'una, Allah ya ce yawma yud'una, ranar da za a dinga tunkuɗa su shine yud'una, tunkuɗawa da tsanani. Tunkuɗawa shine addafu, amma addafu shi tunkuɗawa mai tsanani, ta saƙeya da tsanani da bugu. Malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna cewa in sun ga wutar za su yi yunƙurin dawowa, za su yi yunƙurin guduwa, mala'iku kuma suna bayan suna ta saƙeya su, shine tunkuɗawa da ƙarfi da bugu, tunkuɗawa mai tsanani shine yawma yud'una ila nari jahannama da'a, da tunkuɗawa. Kaga yud'una ta bambanta da yad'una, an gane ko, yad'una suna kira, yud'auna ana kiransu, amma yud'una ainun ce mai shadda, ma'ana tunkuɗa su, za a dinga ta saƙe su da tunkuɗa su zuwa ga wutar jahannama da'a, tunkuɗawa. Sannan a daidai lokacin da ake tunkuɗa su ana ce da su hadhihin naru allati kuntum biha tukazzib, wannan ita ce wutan nan da kasance kuke karyatawa. Ka gane masa gaske kamar yadda suke mumunai ga tsaye, a ce to ga wutan nan ba kun ce ƙarya ba ce, to ai ga ta nan ita ba kuke karyatawa, kun ce ƙarya ne, to dan me za ku ji tsoron ta, dan me za ka ji tsoron abin da yake ƙarya ne, to ga ta nan wutan ita ce a bar nan da kuke karyata. Sai Allah ya ce afa sihirun hadha, sihirun hadha am antum la tubsirun, shin wannan sihiri ne koko a'a ba ku gani? Domin anan duniya da abin da gaya muku sai ku ce sihirun, in an ce da ku ku zo ku yi imani da lahira ga abin da zai faru, wa idha tutla alayhim ayatuna qalu asatirul awwalin, sai ta yi ba komai ba ne fashe karerai da tatsuniyoyi na mutanen farko. Ta ce bokanci ne, ta ce annabin da ya zo da abin boka ne. Allah ta to wai yanzu wutan nan da kuke gani ga ta ku za ku shige ta kuna kowa kuna ihu kuna neman hanyar gudu. Ana tunkuɗa ku sai kun shige ta wai sihiri da ita ma. Haka batun sihiri ya riga ya wuce ai. Yanzu sun ganta zahiri ga ta nan. Kamar da Allah ya ce walau tara idh uqifu ala an-nar. Qala alaysa hadha bil-haqq. Sai in da za ka ga lokacin da za a tsaishe su a kan wuta. Sai a ce da su ashe wannan ba gaskiya ba ne. Ba ana ta gaya muku kuyi imani ba kuna cewa ƙarya ne ƙarya ne. Annabi yana ce muku gaskiya ne abin da yake gaya muku azaban nan fa da gaskiya ne tana ta ba kuna cewa ƙarya ce. Yace to yanzu da aka tsaye da ku Allah ya ce alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina. Yace kama gaba ɗaya tabbas mun rantsa da ubangijin mu gaskiya ne. Zaton su cewa hakan zai sa a sassauta musu. Allah ya ce sai a ce da su fa zuqul azaba bima kuntum takfur. To ku dandana azabar saboda kafircin da kuka sance kuke yi. Sannan ma aka ce a fa sihirun hadha am antum la tubsir. Shin wannan sihiri ne ko ko ba ku gani ba ita bace ko ba mutar bace ba ku ganta ba. Gata nan sun ganta suna neman hanyar gudu amma babu hanyar gudu. Suna jawowa da baya mala'iku da ta sake su da tunkuɗa su cikin ta. Sai Allah ya ce to islauha ku shige ta ku koni da ita shine islauha shiga da konuwa za ku shiga ku koni da ita fasbiru ko ku yi haƙuri aw la tasbiru ko kar ku yi haƙuri sawa'un alaykum duk dai ne a gare ku da haƙurin da rashin haƙurin duka daidai ne babu wanda zai jawo azaba ta sauƙaƙa a gare ku. A wani lokaci a nan duniya haƙuri yana iya jawo abu ya zama sauƙi a lura a ce to ai wane yana da haƙuri ba za a sassauta masa to wannan babu shi a lahira. Kuma da ya zo a ruwaya bayan azaba ta yi azaba za su dinga ihu da kuwa da ƙara na wajen shekara dubu. Idan suka yi ihu suka yi kuwa suka yi ƙara suka ga duk wannan bai tsina da komai ba sai zo sai to yanzu bari su gwada yin haƙuri. Wala Allah idan sun yi haƙuri haƙurin nan da za su yi su yi juriyan nan na iya yiwuwa a ɗauke musu azaba. Ba sai su ɗaukan ma kansa su yi haƙuri a daina kowa kowa ya yi haƙuri a jure. Allah ya bani tsari a jure a jure sai an shekara dubu babu kowa sun daure don suna zaton wala Allah juriyan nan ta jawo a sassauta musu. Sai bayan wannan shekara dubu sai a ce da su isbiru aw la tasbiru ko ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri ko ku yi kuwa su da kansu ke cewa sawa'un alaina ajazi'na am sabarna daidai ne akan mu ko mu yi raki ko mu yi haƙuri babu abin da zai sauya. To shine Allah ya ce fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum daidai yake a gare ku innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kawai ana saka muku ne da abin da kuka sance kuke aikata. Allah bai zalunce ku ba. Inna Allah la yazlimun nasa shay'an walakin an-nasa anfusuhum yazlimun. Allah bai zalunce su da komai ba amma su suka zalunci kawunan su ta hanyar bujire mu Allah da ƙaryata Allah da ƙaryata manzannin Allah. Na'am. Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Allah ba da sakamakon kafirai wanda suka ƙaryata to sai Allah ya kawo kuma sakamakon wanda suka yi imani suka bi Allah. Yace su ko waɗanda suka ji tsoron Allah su ne muttaqina waɗanda suka yi makansu garkuwa daga azabar Allah suka bi umarnin Allah suka hana daga hannun Allah suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka yi imani da littafin Allah suka yarda cewa Allah zai tada su bayan mutuwa kuma zai musu sakayya kan abin da suka sance suke aikatawa suka yi imani da haka. Allah ya ce to waɗannan suna cikin jannatin wa na'im suna cikin gonaki na aljanna kuma suna cikin ni'ima. Kaga bambancin ya yawaita waɗannan suna cikin azaba mai tsanani, waɗannan kuma suna cikin ni'ima wacce ita ma ta kai ƙoli. Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizuna, ba ka haka. Waɗannan suna tsananin ukuba, waɗannan suna tsananin ni'ima. Allah ya ce fakihina bima atahum rabbuhum, suna masu mora da jin daɗi da abin da Allah ya ba su. Suna more gidajen aljanna, suna more kayan marmari da ke gidan aljanna, suna more kayan abinci da ke gidan aljanna, suna more kayan alatu na gadaje na kishingiduwa da tufafi da alfarma da Allah ta'ala ya hore musu, duk suna more waɗannan abubuwa. Allah ya ce wa waqahum rabbuhum azabal jahim, kuma ubangijinsu ya musu tsari daga azabar wutar jahim. Waccan azaba da waɗancan ke ciki, su Allah ya musu tsari. Ke samu mu ne ko da tsarewa kawai Allah ya musu daga waccan azaba, ko da ba shigar da su aljanna ba, haƙiƙa Allah ya gama musu ni'ima. A tsare ka daga wannan bala'i na wuta a ce shi ne kawai za a tsare ka daga gare shi, to wannan bala'i ya kai ni'ima, ta kai ni'ima. Ballantana ga tsarewa daga wuta, ga kuma shigarwa aljanna. Kaga ni'ima kan ni'ima. Allah ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, duk wanda aka gusar daga wuta aka shigar da shi aljanna, to wannan ya gama samun rabo. Allah ya sa muna daga cikin su. Allah ya ce wa qahum azabal jahim qulu washrabu daidai lokacin da Allah ya ce waɗancan da suka shiga wuta za a ce ga su islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'mal, wannan ta kace ku shiga wutan nan, ku kore da ita, kuma daidai ne ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri ba abin da ke canzawa. A daidai lokacin da waɗancan ga irin magana da ake gaya musu suna ɗanɗana azaba, kuma ana gaya musu wannan magana da ita kanta wata azaba ce mai tsananin gaske, kadai da lokacin waɗannan su kuma mu'minai suna gidan aljanna, kuma suna jin irin waɗannan maganganu masu daɗi. Allah yana cewa da su kulu washrabu hani'an, ku ci ku sha hani'an, lafiya lau shine hani'an, ku ci ku sha ku mora cikin walwala da ni'ima. Bima kuntum ta'maluna, saboda sababin ayyukan da kuka kasance kuke a nan duniya. A nan duniya kun kasance masu gaskata Allah, kun yi imani da Allah, kun yarda da manzansa, kun yarda da tayarwa bayan mutuwa, kun yarda da hisabi, sannan kuma kun karɓi dokokin Allah, kun tsara sallah, kun yi azumi, kun yi zakka, kun yi hajji, kun yi kaza, to waɗannan ayyukan da kuka yi Allah ya ce sanadiyyar su ne, Allah ya saka muku da wannan ni'ima. Wannan ni'ima sababinta ayyuka, amma ni'imar ba wai ayyuka su ne musanyen ni'imar nan ba, domin ni'ima na ta ɗara ayyuka. Domin tsirarwa daga wutar kawai azaba ce wadda ayyukan da muka yi ba sai ta su babu ba, to kaga kenan falala ce ta Allah ga mu'minai sababi aiki. Amma falalar da Allah zai bayar ya tsirar da mu mutane daga wuta, Allah ya sa muna daga cikinsu, ya shigar aljanna, Allah ya sa muna daga cikinsu. Kuma wannan falala ce ta Allah. Sai Allah ya ce muttaki'ina, ka karanta muttaki'ina ala sururin masfufa, suna kishingide akan gadaje waɗanda suke an jera su, su ne masfufa, an yi su sahu sahu masu kallon juna. Kamar da wata yara Allah ya ce ala sururin mutaqabilina, suna fuskantar juna. Kaga da janna da yawa, kuma ga sunan kishingiduwa ta walwala ta hutawa, kaga iyakar hutawa mutum ya kishingida. Akwai wata ruwaya da Ibn Kathir ya kawo daga Ibn Abi Hatim cewa mutum yakan kishingida a kan fulo a gefe guda ba tare da ya juya ba, saboda daɗin kishingidan nan har ya shekara 40 yana gefe guda, ba gajiya, ba kosawa, ba jin ya gajiya juya har sai shekara 40, sannan ya waigo ɗaya gefen, duk saboda daɗi da ni'ima da walwala da ni'ima wacce ba ta misaltuwa, wanda Allah ya sanya bayansa a ciki. Muna roƙon Allah ya samu daga cikinsu. Allah ya ce wa zawwajnahum bihudin ayni kuma muka auratar musu da mata ne da ake kira hurun ayni wadannan sufofi ne da matan gidan aljanna hurun jam'i ne na haura mace haura ita ce matar da ke da ida kalan ido kan ido yana da kalan baki da fari to gurin bakin yana da tsananin baki gurin farin yana da tsananin fari kuma matar da ke da wannan siffa ita ake kira haura idan ta mace ce idan namiji ne ahwar sunan wannan sifar al-hawar al-hawar shine wannan yanayi da ido wurin bakin yayi tsananin baki wurin farin yayi tsananin fari alama ce daga cikin alamomi da ake sa lissafawa na kyau waɗannan mata suna da wannan siffa shi yasa ake kiran su hurun jam'u haura ma'ana kowacce su ta siffanta da wannan siffa bakin idan ta yana da tsananin baki wurin farin yana da tsananin fari sannan kuma ayinun shi kuma kalmar ayinun jam'i ce ta ayina aina ita ce mace mai manya-manyan idanuwa kaga daga cikin alamun kyau akwai manya-manyan idanuwa to ita ma tana da manya-manyan idanuwa ne kyau ita ce aina aina'u idan namiji ne ayinu mace kuma aina'u idan suna da yawa su ne ayinu to da haka waɗannan siffofi ne na matan gidan aljanna da Allah ya ce zai aura wa mu'minai waɗannan mata saboda ayyukan da suka kasance suke a nan duniya na
wallahi
Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin wadanda suka yi imani kuma zuri'arsu suka biye musu da imani Allah ya ce to ga sakamakon da zai musu shine alhaqna bihim dhurriyyatuhum sai mu riskar da zuriyarsu da su ana mutum ya yi imani ya zama tuba Allah nagari yana da ayyuka yana da ibada ranar lahira sai Allah ya ɗaukaki darajarsa yana aljanna ta koli to kuma iyalansa sun yi imani amma ayyukansu bai kai yawan nasa ba da haka matsayin aljannarsu ba ta kai tasa ba to Allah saboda karrama shi wannan mumini da ke can aljanna ta koli sai Allah ya ɗaukaki zuri'arsa da suke aljanna ta ƙasa sai a kai su can aljanna ta sama saboda aikin da iyayensu suka yi shine wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin Abdullahi dan Mas'ud yana Abdullahi dan Abbas yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini Allah ta'ala zai ɗaukaka masa zuri'arsa zuwa darajarsa inna dhurriyatal mu'min laturfa'u ila darajatihi wa in kanu dunahu fil amal duk da cewa ba su kai shi aiki ba don haka aljannar su matsayinta bai kai tasa ba to amma Allah zai ɗaukake su zuwa gare shi ne ta qarrabihim aynuhu yace domin Allah ya daɗaɗa masa rai haka sai Allah ya ɗaukake su ya kai su darajar shi yace kuma hakan bai rage wani abu daga ayyukansu shi ko ma alatnahum min amalihim min shay ba ma tauye wani abu daga ayyukansu ba wai ladanka za a rago a ba su domin a ɗaukake su ba a'a ladanka na nan yanda yake darajarka na nan amma za a ɗauke su falala ta Allah sai a kai su darajarka don haka Allah ba tare da ya rage komai na daga ayyukan bayi ba sai ce kullum ri'in bima kasaba rahiya kowane bawa jingina ne da abin da ya aikata abin da ka aikata da shi ake jingine kan ka aikata mummunan aiki to kanka ka wannan mummunan aiki kuma zai zama jingina gare ka haka nan ka aikata kyakkyawan aiki wasu malamai suka ce ma'ana kyawun aikin ka ko muninsa shi zai warware ka ranar lahira idan kana da kyakkyawan aiki to kyakkyawan aiki shi zai fanshe ka zuwa ga ni'ima idan ayyukan ka munana ne to munanan ayyuka su za su fanshe ka zuwa ga wuta haka kana nan rataye kaman kayan da aka rataye a sanadiyar wani bashi yake kira rahinun, aka rahinun jingina, kayan da aka bada jingina saboda bashi, to haka nan kai ma an jingine ka. Kamar yadda an bada jinginan kaya, ba a karban kayan sai an biya bashi, to haka nan kai ma an jingine ka. Abin da za a bayar a karbo ka shine daya biyu. Idan ayyukanka na gari ne, to su za su zo su fanshe ka, da sun fanshe ka sai gidan ni'ima. Idan ayyukanka munana ne, su za su fanshe ka sai gidan azaba. Allah ya mana tsari. Wa amdadnahum
wa amdadnahum bisaatihim wa tahmimihim
yatanazuun cewa amdadnahum bi fakihati wa lahmin, kuma muka kara musu, shine amdad, imdad kari. Ana amfani da kalmar gurin yaki, mayaka suna gurin yaki, suna da buƙatar ƙarin sojoji, sai a tura musu sojoji. To wannan sojojin da aka tura su ake kira madad. To haka nan su ma wannan suna cikin ni'ima, sai Allah ya ƙaro musu madad, a ƙaro musu wani ƙarin tallafi na ni'imomi da yawa. Bifakihatin, da kayan marmari, da cikin ni'imar da 'yan aljanna suke morewa, suke jujjuyawa ciki, akwai kayan marmari kala-kala. Allah ya ce wa utubihi mutashabiha, za a zo musu da su masu kama da juna kala-kala. Haka nan wa lahmin mimma yastahuna, da kuma nama irin wanda suke sha'awa. Abu tare ya ce wa lahmin tsairin mimma yastahuna, da naman tsuntsu cikin wanda suke sha'awa. Da haka nan ku an ce duk irin naman da suke sha'awa. Daka Allah yana zuwa masu ga nau'in abinci na nama irin wanda suke sha'awa, sannan ga nau'in abinci na kayan marmari shi ma irin wanda suke sha'awa. Daka ni'ima ce wacce ba a iya tasawurinta. Shi yasa Allah ya ce fi zalika falyatanafasil mutanafis, yace limithli hadha falyamalil abin, ina masu aiki to ga filin aiki da irin wannan, dan irin wannan a zage dan zai ai aiki. Dan samun irin wannan ni'ima ta gidan aljanna, to a mai da hankali sai abin da ya dace. Haka nan daga cikin ni'imar Allah ya ce wa yatufu alaihim ghilmanun lahum, wasu yara nasu suna kai kawo a kansu da kayan hidima. Wannan ya kawo wannan, wannan ya zo da wannan, ka annahum lu'lu'un maknun, saboda tsananin kyawun yaran da ke kai kawo a kansu kayan hidima. Allah ya ce kai ka ce lu'lu'u ne, lu'lu'u shi ne diamond, al-maknunu ɓoyayye. Wasu malamai sun ce ɓoye ana rabon da ke cikin kwasfarsa, kaga wannan ba buɗe kwasfar nan ba, yana da lafiya lau, sheƙinsa bai disashe ba. Amma da aka daga aka fito da shi ko da yaushe yana waje, to kaga sheƙin nan nasa yana disashewa. To waɗannan sheƙin su bai disashewa kamar yadda sheƙin diamond in yana cikin kwasfarsa bai disashewa, to haka waɗannan yara suke ga su kyawawa, suke kai kawo gare su da kayan hidima. Abdullahi bin Amr bin al-As yana cewa kowane mumini yana da masu hidima mutum dubu, kuma kowanne a cikinsu abin da yake yi ya bambanta da na ɗaya. Kaga wani ya kawo wannan ya ɗauke, wannan ya kawo kofin giya, wannan ya kawo na ruwan sha, wannan ya kawo na madara, wannan ya kawo na zuba, wannan ya tafi da kofi, wannan ya yi kaza, kowanne ya wannan gefen nama, kowanne da irin ɗawainiyarsa da hidiman da yake. To za ka duk wannan wani ƙarin ni'ima ne da baiwa da Allah ta'ala ya yi wa muminai. Shi yasa Allah yake cewa wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, idan kaga wannan yanayi, kaga wannan wuri, kaga mulki a ni'ima, kuma kaga mulki mai girma. Wajara Allah ya ce wa yatufu alaihim wuldanun mukhalladuna bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in, suna kai kawo gare su bi aqwabin da kofuna, wa abariqa da kofura marasa hannu, wa ka'sin da kuma kofunan giya, su ne ka'as. Kamar da yace wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun, ko yatanaza'una fiha, mun tsallake ta ba yau, wa yatanaza'una fiha ka'san, suna musanyan kofin giya shine ka'san, daga suna musanyan kofin giya wacce lalaguwan fiha wala ta'sir babu lagawa cikin ta giya in ta sa kasha ba ta sa ka maye ba ta sa ka sambatu lafiya lau zaka sha giya giya gidan aljanna duk amfanin da ke ga giya tana da shi haka nan duk wani sharri da cutarwa da giya duniya ke da shi ita ba ta da shi daga ita gefen dadin kawai take da shi haka nan wala ta'sim ba ta sanya ka zalabe wani sha giya sai ya kama batanci kaga da ka bace wani ka jawo zalabe ko ya kama bige-bige kaga nan din ya jawo ya aikata zalabe ko mutum ya tafi ya aikata sabo to da yawa mashaya za su zama su mazinata saboda nan sha giyan nan shikenan babun da yake sha'awa kamar ya je yi zina to kaga ita wannan giya ta do lahira ba ta sanya maka zalabe ko ba ta sanya maka sumbatu sannan ga waɗannan yara da ke kai kawo a gare su kai ka ce lu'lu'un maknun kamar lu'lu'u ne wanda aka ɓoye shi wanda kyansa disashe ba yana nan lafiya lau to wannan daga cikin ni'ima da Allah ya bari yan gidan aljanna muna roƙon Allah ya sa mu daga ciki haka nan sai ilahi wa'anda ke tafe suna bayani akan haka amma saboda zaman da lokaci ya karato insha Allah za mu tsaya kan wannan gobe Allah ya kai mu sai mu dora daga yadda muka tsaya alhamdulillahi rabbil alamin
masha Allah Allah ya saka malam da alkhairi da mu da muka saurara barka Allah saboda lokaci ya tafi da tambaya na tambaya dangane da lokacin da ya dace shi aje sahur domin ya ji ladannai daban-daban na salatu khairu minan nawm wani zai zaba
yanzu abu ya zo mana da sauki akwai kalanda da ake fitarwa daga IET tana faɗin lokacin kowace sallah da haka tun kafin ka fara sahur sai ka san yau alfijir zai fito ƙarfe kaza to da zarar lokacin nan ya fito ka tabbatar alfijir ya fito ko ladan ya kira sallah ko bai kira sallah ba shikenan kana da lokacin an gane ko kuma lokacin bai ba ko ladan ya kira sallah kana cin abinka saboda kana tabbacin cewa lokaci bai ba Allah ta'ala ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.